Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da numar dalo da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da subahin ranar Juma'a 3 ga watan Fabrairun shekara ta 2017. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Mai magana da yawun gwamnatin Donald Trump ya faɗa cewa samamin da Amurka ta kai wa ƙungiyar Al-Qaeda a Yemen ranar Lahadi ba za a ce an yi nasara ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa an zurawa ƙasar Iran ido a hukumance biyo bayan gwajin makami mai linzami da ta yi. Gwamnatin ƙasar Saliu ta bayyana damuwarta akan yadda wasu 'yan ƙasar ke amfani da hanyar sadarwa ta zamani wanda ta ce ka iya janyo wa ƙasar cikas ga zaman lafiyar ƙasar.
To, kanin labaran kenan. Shin ya kamata ƙasashen Afirka su janye daga kotun duniya saboda zargin rashin adalci?
Duka wa'anda da aka kawo ga wannan kotun akwai dalilai. Me a ra'ayina ya kamata Najeriya ta amincewa a fita?
Hukumomi sun tabbatar da batun kisan wasu jami'ai biyar ɗin nan a tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Kamaru, amma wai
wannan abin da ya faru ba maganan Boko Haram ba ne.
Za kuma a ji cewa ƙungiyar matasan musulmi a jamhuriyar Nijar ta ce ilimi ne babban maganin Boko Haram da ISIS.
Kun ba kai karatu ba wanda zai kira kai ce ma kaza, wanda zai kira kai ce ma kaza.
Kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafa da shirin lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Asare, assalamu alaikum. Mai magana da yawun gwamnatin Donald Trump ya faɗa cewa samamin da Amurka ta kai wa ƙungiyar Al-Qaeda a Yemen ranar Lahadi ba za a ce an yi nasara ba idan aka yi la'akari da mutane sama da 12 da suka mutu, ciki ko har da horar hula da kuma sojan Amurka guda ɗaya. Sean Spicer ya faɗa wa manema labarai jiya Alhamis cewa samamin abu ne da aka tsara shi sosai, wanda kuma shugaban ya ba da umarni a gudanar da shi tun a ranar 26 ga watan jiya. Sirius Fasa ya ce an fara tunanin kai wannan harin ne tun a ranar 7 ga watan Nuwamba, ana gobe zaben shugaban ƙasa Amurka, lokacin da Barack Obama shine shugaban ƙasa a wannan lokaci. Spicer ya jaddada cewa ba shakka an tsara wannan samamin kwarai da gaske kafin aiwatar da shi. Haka kuma a duk ajiya cibiyar kula da yaƙe-yaƙe da Amurka take yi ta ce tana binciken wannan samamin, kuma ta tabbatar da cewa farar hula ciki har da yara suna cikin waɗanda harin ya rutsa da su. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon ya ce ba mamaki harbi daga jirgin yakin Amurka ne ya kashe farar hulan. Shi ma a jiya mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Jeff Davis ya tabbatar cewa mata na cikin jerin zaratan sojojin da suka yi wannan samamin.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa ana sa ido kan ƙasar Iran a hukumance biyo bayan gwajin makami mai linzamin da ta yi. Kuma shugaban ya gargaɗi Iran cewa Amurka ba ta ɗebe amfani da duk wata hanyar da ta dace domin ladabtar da ita ba. A cikin jerin saƙoninsa a shafin Twitter, shugaba Trump ya ci gaba da yin Allah wadai da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Amurka da manyan ƙasashen duniya biyar, wato da Iran, wadda ta taƙaita shirin nukiliyar ƙasar, saboda haka aka saka wa ƙasar da janye takunkumin da aka azamata. Da haka ya ce ya kamata Iran ta gode wa Allah a wannan yarjejeniyar, domin ƙasar tana dab da rugujewa a lokacin kafin aka janye takunkumin, ko kuma wato da aka yi wa ko kamun da aka yi wa biliyoyin dalolinta. Daga bisani, lokacin da ya gana da shugabannin kamfanin kera babura da na Holland Davidson a fadar White House da kuma shugabannin kungiyar Kwadago, Trump ya sake nanata cewa ba wani abu da yake boye wajen tunkarar Iran, da yake amsa tambayar wani ɗan jarida wanda ya nemi sanin ko amfani da ƙarfin soja na ɗaya daga cikin zaɓin da yake da shi na tunkarar Farisar. Ita dai wannan yarjejeniyar ta buƙaci Iran ta taƙaita inganta sinadarin uranium, sannan ta karkatar da akalar cibiyoyin nukiliyarta zuwa wasu fannoni na daban.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Saliyo ta bayyana damuwarta akan yadda wasu ƴan kasar ke amfani da hanyar sadarwa ta zamani wanda ce ka iya jawo cikas ga zaman lafiyar kasar. Wannan ne yasa hukumomin kasar suka gana da kungiyoyin da ke sarrafa waɗannan kafafen sadarwa da ma sauran masu ruwa da suke harkan sadarwa na ganin yadda za a ƙarawa ƴan kasar ƙwarin gwiwar amfani da waɗannan hanyoyin sadarwa ta hanyoyin da suka dace. Sai kuma gwamnatin ta ƙaryata cewa wai tana ƙoƙarin hana ƴan kasar faɗa albarkacin bakin su ne wanda ta waɗannan hanyoyin sadarwa ta zamani da suka hada da Twitter, Facebook da kuma WhatsApp. Mai magana da yawun shugaban kasa Abdullahi Barate ya bada misali da masu aikewa da labarin hatsari da mummunar yanayi da garwaki da suke ciki tun ma kamin yallan waɗanda abun ya rutsa da su sami wannan labari. Ya ce kuma sautari an samu lokutan da ake sharawa mutane ƙarya ta wannan kafofin hatta waɗanda ma ba sa cikin gwamnati.
Fadar White House ta shugaban Amurka ta faɗa jiya Alhamis cewa ƙara faɗaɗa gine-gine a yankunan ƴan shawarwari zauna da Isra'ila ke yi ya wuce bakin iyakarta ta yanzu, ba kuma zai taimaka wajen samar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinu ba. Sai kuma dai mai magana da fadar ta White House Sean Spicer ya ce duk da yake gwamnatin Trump bata amince cewa gine-ginen a yankunan Isra'ila da ta mamaye na hana cimma zaman lafiya ba, kawo yanzu gwamnatin ta Trump bata dauki wani matsayi a hukumance game da wannan batu na ƴan sharauni zauna ba. Duk da haka, Spicer ya ce shugaba Trump yana hankurin tattaunawar da zai yi da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sa'ilin da zai zo wato kawo ziyara a nan Washington DC wani lokaci cikin wannan watan. Falastinawa sun ce sansanonin ƴan sharawuri zauna na yammacin kogin Jordan da suke son ya zama wani bangare na ƙasarsu da za a ƙirƙiro nan gaba shine ke kawo tsaiko wajen samar da zaman lafiyar, yayin da ita kuma Isra'ila ta ce ƙin Falastinu da ta yi na amincewa da ɗiyaucin bani Yahudu shine babban abin da ke kawo tattaunawar cikas. Kasar Isra'ila ta fusata kwarai da gaske lokacin da tsohuwar gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Barack Obama ta ƙaurace wa jefa ƙuri'a kan wani ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya maimakon ta hawo kujerar naƙi ƙudurin da ya ce gine-gine da ake yi a yankunan bai dace ba. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bayan da wasu ƙasashen Afirka ke fara shirin janyewa daga kotun manyan laifuka ta duniya bayan taronsu na wannan satin Addis Ababa bisa zargin cewa kotun ta fi zartar da hukunci kan shugabannin Afirka. Ƙwararru a Najeriya, wadda ke cikin jerin ƙasashen da suka ce ba za su fita ba, sun fara tsokaci. Hassan Maina kaina gare ka.
Ƙasashe irin su Afrika ta Kudu, Gambia da Burundi tun bara suka tsara janyewa daga wannan kotu, yayin da Najeriya, Senegal, Cape Verde ke cewar su kam suna nan daram. Kana sauran ƙasashen kuma suka ce suna nan suna duba yadda al'amarin zai kasance. Kama daga lokacin da aka kafa wannan kotu zuwa yanzu, ƙasashen da aka gurfanar duk na Afrika ne, wato Uganda, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya, Sudan, Kenya, Libya, Mali da Ivory Coast. A cewar Professor Mohamed Kuna, bai kamata a dora dukkan laifi ko zargi akan kotun duniyar ba.
Idan an tuni farki sai a ga cewa dukkan wanda da aka kawo ga wannan kotu akwai dalilai. Alal misali, ƙasashen Africa, Democratic Republic of Congo, Republic of Benin da Tanzania su ne suka kada ƙuri'a a gurfanar da Sudan ga wannan kotu. Na biyu kuma Nigeria ce da Gabon da South Africa sun suka kada ƙuri'a a gurfanar da Libya. Ita Ivory Coast ita da kanta suka ba da goyon bayan ta ga abubuwan da kotun za su yi balurin ba. Ka gane ko? To kaga kasashen Afirka su ne musabbabin gurbatar da su gaban wannan kotu.
Batun na ci gaba da janyo cece-kuce tsakanin tsofin jakadun Najeriya. Ambassador Suleiman Dahiru, tsohon jakadan Najeriya ne a kasar Sudan.
Kai da yaro da buku. Wannan gutucewa da Najeriya ta yi cewa bai kamata fita ba. Ni a ra'ayina da ya kamata Najeriya ta amincewa a fita. Ya zamanto cewa yarjejeniya ne duka kasashen Afirka suka yi. Amma yanzu raba kawuna da aka yi abun ya dagula komai kenan.
Amma tsohon jakadan Najeriya a kasar Spain, Ambassador Yusuf Mamman na mai cewa
zama ciki shine fa abufan in kana ciki da kai za a dama amma kana waje koto ai ka ga mun zama dan kallo ci gaba da zama ci ya fi mus alfanu da ake kun fita
idan ka ce fa alfanu wani riba za su ma in suka ci gaba za su ci
yanzu ba dan irin da wadannan kotun duniya ba ai da jami bai tafi ba inda ba dan ya ga wabar ba ai da bai sauka ba an nuna mishi cewa idan aka zuba jinin ko mutun daya ne a kasar Gambia to wallahi billahi sai an kai shi ga an gurbin shi gaban wannan hukuma
Hassan Maina Kaina daga Abuja Nigeria.
To a gaida Hassan yanzu kuma sai wato hukumomi sun tabbatar da kisan jami'ai biyar din nan a tawagar Majalisar Dinkin Duniya daura da kan iyakar Najeriya da Kamaru amma sun ce yan fashi ne makasan ba Boko Haram ba. Sanusi Adamu gare ka.
Ma'aikatan biyar da suka rasa ransu suna daga cikin tawagar Majalisar Dinkin Duniya da suka je yankin kan iyakar kasashen Najeriya da Kamaru don shata kan iyakar kasashen biyu daidai da hukuncin da kotun duniya ya bayar. Sai wasu dauke da muggan makamai a garin na Kwanca dake yankin na Kamaru suka kai masa hari kamar yadda mai magana da yawun gwamnatin jihar Adama Mr. Yohana Matias ya shaidawa yan jaridu.
Muna ma mutane jaje musamman a ɗan uwa da muka rasa da kuma waɗanda suka ji ciwo sannan da kasashen nan gaba daya. Wannan abin da ya faru ba maganan Boko Haram bane.
Wata majiya da bata amince an bace sunanta ba ta ce wasu kungiyoyin an fashi da makamai biyu suka kai masa hari a jere bayan la'akari da cewa tawagar bata da isasshen kariya a cewar majiyar tamu. Jandamomi guda biyu ne kacal ke rakiyar tawagar. SP Othman Abubakar jami'in hulɗa da jama'a na rundunar yan sanda jihar Adamawa yayi mini ƙarin bayani.
Nan da muke buƙatar magana ba ya faru a Najeriya bane ba. Ya faru ne
su wayannan tawaga da Majalisar Dinkin Duniya ba su da yan rakiya ne na jami'an tsaro lokacin da wannan abin ya afku.
Eto bazan ya ce ko suna da jami'an tsaro a wannan gurin ko babu ba amma a nan bangaren lokacin da suka zo kafin su wuce suna tare da jami'an tsaro wanda suka raka su har su ta handin over din su da su kuma jami'an tsaron gefen Kamaru a can suka ci gaba da hikimomin su a nan wajen sai ko tsankun sai batun maganan mutuwar su din da muka zo muka samu labari.
Yanzu da ya bayyana cewa daga cikin tawagar Majalisar Dinkin Duniya biyar da aka kashe a garin Kwanca na kan iyakar Najeriya da Kamaru akwai jami'i daga kasar Kenya, Kamaru, jihar Jigawa, jihar Kano da kuma Malam Zakari Bakari na ma'aikatar kula da filaye da safiyo ta jihar Adamawa. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
Amin a kuma gaishe ka. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda ganin yadda ake yawan amfani da addini da kuma matasa wajen tayar da hankali kungiyar matasan musulmi ta ƙasa a jamhuriyar ta Niger ta shiga yawon ilmantar da matasa ciki har da yankin Agadez. Haruna Mamman Bako gare ka.
Malam Abdulmunin Muhammadu shine shugaban kungiyar mai bada wannan horon.
Eh muna ciko ne ni wanda an dauki musulunci kamar wani addini ne na ta'addanci na kyama da sauransu. Alhali wannan sheri ne aka yi musu. Musulunci ba haka yake ba. Musulunci ya zo da zaman lahiya, ya zo da son juna, ya zo da taimaka wa juna. To dangance da wannan abubuwa ne muka zo mu falkatar da ƴan uwan mu saboda ƙara gane musulunci nan a yi saboda albarka ta samu a cikin ƙasar insha Allah. Da kuma gudunmuwa da matasa suke aka su gane musulunci su kuma ya aka masu taimaka saboda mu yanzu an ka dauki musamman kasan mu ga kiyasin da masana al'umma sun ka sun ce kashi 65 zuwa 70 da kuma tasa.
A wurin wannan ganawar malaman da ke bada horon suna tambihi ga matasan domin neman sani dangance da manufofin addinin su tare da kyautata fata da girmamawa ga magabatan su kamar yanda Ustaz Muhammad Rabiu Ismail yayi karin bayani.
Musamman ma dai su matasan alaƙar mutum da shugabannin shi da shige shugabanta shi yadda zai mu'amala da su da kuma hukunci ko kuma wajibin yi musu biyayya cikin dukkan wani abu wanda bai zaman to saban Allah bane.
Matasan da suka halarci wannan taron sun nuna gamsuwarsu game da yanda aka karantar da su akan irin kokarin da suke iya kawowa domin samun zaman lafiya da kyautata addinin su tare da tsallake ma duk wani tarko na ƴan ta'adda.
A matsayina na matashi wanga zama da nake kamar yana kara mu yana sa mu fahimci addinin mu. Dun ba kai karatu ba wanga zai kirafe ce ma kaza wanga zai kirafe ce ma kaza. Hatta da yanzu ga tsananin rayuwa da muke shi da muke shiga kuncin rayuwa mun bar Allah mun bar manzo Allah sallallahu alaihi
wasallam. Zuwa makaranta ba shi ne ka gane da komai da komai ba, ana zuwa farmasin sannan ne za a ganewa. Tunda wasu makarantun ne in kana zuwa kawai karatu ake, in ka san addinin ka to mutane ba su iya yaudare ka.
Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna, yanzu kuma ga Jummai Ali da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke, wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin wanda a yau zai tuna baya. Masu sauraro, ko kun san cewa kashi 97 daga cikin 100 na 'yan Najeriya suna fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro? Haka kuma, ko kun san cewa gidajen sauron da aka fesawa magani suna ba da kariya har na tsawon shekaru 4? Za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta zazzabin malaria a Najeriya. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. 25 ga watan Afrilun kowace shekara rana ce da aka keɓe domin nazari da kuma ƙara jawo hankalin duniya ga matsalar zazzabin cizon sauro. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce fiye da mutane biliyan 3 suke fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro a duk faɗin duniya. Wannan bayani yana ƙunshe ne cikin wani rahoto mai taken kawar da zazzabin cizon sauro da Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta gabatar a ranar 25 ga watan Afrilu, ranar jawo hankalin duniya ga ja'ibar zazzabin cizon sauro. Rahoton ya yi bayanin cewa a shekara ta 2015 kawai kimanin mutane miliyan 114 ne aka ba da rahoton cewa sun kamu da zazzabin cizon sauro a ƙasashe 94, kuma kimanin mutane 400 zazzabin ta kashe. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana ƙoƙarin ganin an kawar da zazzabin malaria kan shekara ta 2020 a ƙalla ƙasashe 10. Haka kuma an ba da rahoton cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan masu fama da zazzabin cizon sauro da kuma yawan mutanen da take kashewa. Kimanin kashi 97 daga cikin 100 na al'ummar Najeriya ne suke fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro. An kiyasta cewa kuma a duk shekara kimanin mutane miliyan 100 ke kamuwa da zazzabin, a yayin da kuma take kashe kimanin mutane 300,000 a duk shekara. Wannan adadi idan aka kwatanta da mutane 115,000 da cutar kanjamau take kashewa a Najeriya a duk shekara.
Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah ka taimake mu amin.
To idan aka yi la'akari da irin bannar da zazzabin cizon sauro ke yi a Najeriya, wani irin ci gaba aka samu wajen yaƙi da wannan cuta? Tambayar kenan da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya yi wa Dr. Rilwanu Muhammad, babban sakatare a hukumar lafiya matakin farko da ke Abuja Najeriya. Ga kuma amsar da ya bayar.
A gaskiya an samu ci gaba saboda jama'a da sun gane cewa ita wannan zazzabin cizon sauro ta zama mana matsala, ta zama mana damuwa, ta zama mana abin da dole mu guje ta, mu ƴaƴanmu wanda ƙanana da mata masu juna biyu da tsofaffi da jama'a kuma. Don yana hana mutane zuwa gona, yana hana mu yara zuwa makaranta, mutane suna zuwa asibiti suna kwanta. An gane cewa kashi 60 a cikin 100 jama'an da suke zuwa asibiti saboda zazzabin cizon sauro ne a Najeriya, a duk duniya. An kuma gane cewa wanda suka kamu da zazzabin cizon sauro a Najeriya sun kai miliyan 100 a duniya gabaɗaya. Kuma a Najeriya kawai an kida kusan 300 ne mutane suka mutu saboda zazzabin cizon sauro a wannan. Amma duk da haka ya ragu a kanmu na baya, saboda an raba gidan sauro mai inganci din nan, wato wanda ake bayarwa wanda ke shekara 4, an rarraba da shi mata masu juna biyu. An kuma kokarin yin bayani ma jama'a a gidan rediyo da sauransu, saboda an kokari an yi bayani mutane su kula da muhallinsu, su kula da yanayin yaran su za su je makarantu, kamar yan boarding wanda suke makarantar kwana, ya kamata a rika sa musu safa a hannu da kafa, saboda kasoro kamar hanyar zai cije su ta can. Kuma mutane an musu bayani cewa duk wani ruwan da ba na sha ba, wani ruwa ba na wanda na sha na dabbobin mu ba, ba na mutum ba, ya kamata a zubar da shi ko kuma a rufe shi. Ko da fulawa ne ka sa a cikin gidanka, ya so samu ne kai kokari ka kasa kifi a ciki, ko kuma karka canje ruwan fulawa. In baka ba, sauro ya samu wajen da zai rika yin koyi kusa da wajen sai ya shiga gidanka. To jama'a da yawa ana wannan bayani a gidan rediyo da talabijin da sauran kafafuwan labarai. Jama'a kuma gwamnati sun tallafa wajen kawo magunguna da ya kamata mai inganci wanda ake amfani da ita yanzu a Najeriya, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya na kiwon lafiya ta kawo, ta kuma ce shine aka yi yadda wato ACT wanda muke wani magani muke amfani da shi kenan, wanda ana sha safe da yamma. To ina ganin gaskiya an samu nasara, saboda gwamnati tarayya ta fara fifiko. Malaria ta zama mana matsala a duk duniya, kuma Najeriya da wani Republic of Congo su ne suka fi kowa kamuwa da zazzabin cizon sauro da mutuwa a kan zazzabin cizon sauro a duniya gabaɗaya. Sun ci gaba da rabi, ya fi rabi ma wayannan ƙasa guda biyu kawai.
To me ya kawo haka?
To sabila da kaga yanayin wannan wajen a kuma na da ƙazanta da yawa. Na biyu, yanayin kiwon lafiya mataki na farko ba a kula da shi da ba. Yanzu kaga wannan gwamnati ta kokarin ta ba da kafi fiko, ta ci za ta gina ƙananan wayannan asibitoci wanda mataki na farko shaka tafi kenan, irin na primary health care namu, da a gyara 10,000 a cikin shekara 3. A nuna mana cewa lallai wannan minista mai inganci mai tunani da wannan gwamnati na Buhari mai na canji yana da amfani. Sai aka kira mu miti har azzabi da ɗaya a kowane district, wato kowane shashi na ƙasa, wato guda 118 an zaba. Yanzu haka za a gina wayannan shaka tafi, wato wayannan primary health care din, da a kula da su, a samu aikata, a sa komai a kowane district guda ɗaya a Najeriya, da har kowane gunduma kenan.
Ko da ke Dr. Luwano Tuni har ka shiga hanyoyin da ake bi wajen wayar da kan jama'a,
haka
yaya kuma bangaren duba gari?
Ai, dan adam wahalan sha'ani yake, dan Najeriya ma gaskiya da wahalan sha'ani. Yanzu haka in an bi gida ma wani sai amare, yanzu muna bin gida muna yin allurar daga kai ba koran mu ake ba. To abin da ya kamata da ake yi, da wanda kuma gwamnatin tarayya ta bada goyon baya, jihohi suka bayar, shine duba garin za su zo a ba su fifiko, a ba su karfin gwiwa, a ba su doka mai karfi a hannunsu. In wani abu a kama shi a kai shi kotu, a sa dokan taɓaci, ana tafiya da mota, in an ga mai shari'a na cikin motan, a sa mutum ya biya kuɗi. Idan kai wani laifin zubar da shara inda bai kamata ba, ai kokari a kama ka, hukunta ka. To amma yanzu duk idan kai haka ma sai ka ji wani ya ce a wannan dan siyasan yana PDP ne, a wannan dan siyasan ko dan APC ne, ko ne cha dan Afga ne, ko wannan dan yaren Bayerbe ne, ko Hausa ne, ko Igbo ne, sai ka ga wani rigima ya tashi. So, basu da karfin yin wannan abu. Kuma doka a Najeriya da tace lallai irin wannan abun ya kamata a gyaro shi, wallahi bai da karfi. Yanzu kamar a Najeriya nan Abuja, doka ne yanzu idan kama ka zubar da shara, ka san nawa ne? Naira 20,000 ne, naira 20 ne, ko naira 100. To mutum ba ya zubar da shara 50 ba? Ba a gyara dokan an bashi fifi ko an bashi kaifi, an yi horo wa mutane duk wanda ya yi irin wannan abun ba. Gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da gwamnatin ƙananan hukuma ba za su iya kulawa da muhalli ma kowa ba. Za su iya kwashe sharan an zuba waje ɗayan da ya kamata a zuba, amma ba za a je gidan kowa ana magudanar ruwanka a gyara maka komi, a gyara maka gidanka, a duk wani ruwa da ke tare wanda ba mai kyau ba a zubar. Ba za su sa maka gidan sauro a windonka, taganka ba, da ƙofofinka ba, kula maka, a saya maka shelters, a baka ba. Gwamnati ba za ta iya ba. So gole ne a taimaka wa gwamnati, a fito a taimaka, a haɗa hannu da gwiwa. Gwamnati ta yi ƙoƙari ta kawo wannan maganin, da maganin yana da mugun tsada, ba kamar chloroquine da muke amfani da shi da ba ne. Wannan maganin ya kai 1,000 da wani abu, wani wajen ma 800, wani 1,400. To yana dan tsada kaɗan, wasu sun bayar har aka zo aka bar bayarwa. To zazzabin cizon sauron ta kawo rashin kuɗi a Najeriya, kamar biliyan 132 ake rasawa kowane shekara saboda zazzabin cizon sauro. Wani ke zuwa makaranta na zuwa asibiti ka sai karban magani, wahalan zuwa ka je kai test kai dawo, barin aiki, barin zuwa gona, barin zuwa makaranta, in ka har hada duka wani abun, yana sa mana ƙara mana talauci ne a ƙasar nan. Zazzabin cizon sauro ta zama mana matsala. Gwamnatin tarayya kuma ta kokarin ta ga ana kokarin ga an yake ta an yadda ita, wato elimination, mun bar control yanzu, har an kokari gaskiya wajen yaki da don bankin duniya ta zo ta tallafa.
wasu jama'a masu ba da gidan sauran irin su son masu waye su dan su ga one foundation da sauran su wanda suka kawo gudumawa na kokarin maganin takula abin gidan sauran nan wato abin da sai aka matsa da gidan sauran nan ko yana rage zazzabin cizon sauro kashi 30 a cikin 100 idan mutum yana amfani da ita kuma sauran kuma kaga ai da kyau kenan tunda dai ba sai kai wani abu ba kuma gidan sauran nan shekara 4 za a yi amfani da ita za a wanke ta a shanya ta a gindin bishiya mai barana ba kuma za ka amfani da ka wanke su 22 wannan sabon gidan sauro da aka bar wanda yake mai inganci nan to ko a hotel ne kaga za a yi amfani da ita to mutane sai zazzabin cizon sauro ya dame su tukunna kaga sun kuma suna gudu kuma suna zuwa neman magani a tashin wahala a ji asibiti a kwanta ana ta neman magani to kuma shine gwamnatin tarayya ta kware wannan rana da kuma majalisar dinkin duniya na kiwon lafiya suka ware ranar 25 ga wata a fadakarwa mutane menene zazzabin cizon sauro kafafen labarai duka su fito a bada fifiko ma jama'a ce duk abin da kuke gani zama wurin ga maka wani abu daɗa abin da ya kamata mutum ya samu da zazzabin cizon sauro ya kamata ya je asibiti na cikin awa 24 ake so a bashi magani in ya wuce haka da ta shiga kwakwalwar yaro ko ta shiga kwakwalwar mutum ka ga yana magana za su kama ni ga su nan suna zuwa wallahi sai ta kishiya ne ta yi wani mugunta ko wani makwabci ne wani mugunta ma wani kuma zazzabin cizon sauro ne ta shige har a bai magani da wuri ba ana ta shirme ana shan magani gargara ko ana shan wani abu a ne magani da ya kamata da aka saba aka shine mai kyau ba aka bada mutum ko yaro ba zai fadi yana suma shine muke cewa conversion da turanci ko to da zazzabin cizon sauro ya shiga kwakwalwa shine cewa sarbar malaria fitsarin yaro zai zo yana fitowa baki saboda zazzabin cizon sauro ya gargaza jini wanda yake ja ne ya dawo baki saboda iron 2 to iron 3 kaga an samu matsala yaron da ga ya suma wasa da ga irin sa ya kore ko jikin sa to waɗannan sune alamin zazzabin cizon sauro mata masu ciki babban abin da ke daga mana hankali idan zazzabin cizon sauro ya kama su yana sa su kwari ko su haifi yaro bai kai lokacin sa ba ko kuma zazzabin cizon sauro ya sa a haifi yaro dan karami bai kai daidai nauyin da ya kamata a fashi ba hukumar tsaro saboda rashin jini da yake sha a jikin matan ko sha a jikin yaron matan ta mutu rashin jini ko yaron ma ya mutu rashin jini to irin wannan abun aka tara irin matan da muke rasawa da jama'an da muke rasawa da yara da suke mutuwa an gane cewa kowane kashi 25 a cikin 100 na mutan da suke rasuwa da saboda yara wanda suke shekara 5 suke rasuwa sun kai 20 kashi 25 a cikin 100 a cikin wayannan yaran da suke kamuwa da ita wannan zazzabin cizon sauro wato 25% kenan mutanen da suke mutuwa a Najeriya saboda zazzabin cizon sauro ne.
Allah ya daɗa kare mu. Masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira. Yara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. Lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba cikin ikon Allah. A hannun yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaishe ki a jihar Zamfara an tabbatar da wato sulhu tsakanin makiyaya da manoma.
Mu mun ka taho da kanmu mun ka ce mun yadda a yi sulhu a yi zaman lafiya. An kashe mana ƴan uwa, an kashe mana abokai, an kashe mana uwaye, an toye mana gidaje. Mun ka kafa kungiya ta mu ta kanmu, mun ka sai bindigogi mu don mu kare kanmu. To tunda Allah ya kawo ƙarshen abun, to in Allah ya so ya yarda daga wannan karo alƙawarin da mun kai ba za mu yi ƙasa ga gwiwa ba.
To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani. Yanzu a ga Ladan Ibrahim Ayawa ya dawo da labaran duniya amman fa a takaice.
A takaicen sabon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce majalisar tana iya bakin kokarinta domin ganin ƙasar ta Sudan ta Kudu bata fada cikin halin wayo na Allah ba. Guterres dai yana magana ne da manema labarai a fadar ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York jim kaɗan bayan dawowarsa daga taron ƙungiyar haɗakan Afirka wato AU wanda aka kammala a babban ofishinta da ke Addis Ababa na ƙasar Ethiopia. Guterres ya ce ofishinsa zai iya bakin kokarinsa domin ganin an samu maslaha ga rikicin na ƙasar Sudan ta Kudu cikin ruwan sanyi. Ya ce daga ɗan abin da ya sani game da ƙasar ta Sudan ta Kudu mutanen suna buƙatar zaman lafiya mai ɗorewa. Sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce sa'in da yake riƙe da mukamin kwamishinan kula da 'yan gudun hijira abu na farko da ya fara yi shine ya tafi ƙasar Uganda inda ya halarci bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya da 'yan ƙasar ta Sudan ta Kudu. Mai magana da yawun gwamnatin Donald Trump ya faɗa cewa samamin da Amurka ta kaiwa kungiyar Al-Qaida a Yemen ranar Lahadi ba za a ce an yi nasara ba, domin idan aka yi la'akari da mutane sama da 12 suka mutu ko har da farar hula da kuma sojan Amurka guda ɗaya.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu saki shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Solomon Abo, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Darrell Smith. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.